الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan yammaci na ranar 2 ga watan Ramadan hijira ta manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi shekara 1446 wanda yazo daidai da 2 ga watan March shekara ta 2025 a zamu ci gaba insha Allah ta'ala da tafsiri na alqur'ani mai girma wanda kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna ta garin damban take shirya shi wanda ake gabatar da shi a wannan masallaci na Jibis bakin kasuwa damba Allah madaukakin sarki mana muwafaka a karatun mu na jiya mun bude da suratu al-an'am mun karanta aya ta 1 mun karanta aya ta 2 mun yi bayani akan su daidai gurgurdo abinda bamu faɗa ba ko bamu sani ba Allah madaukakin sarki ya sanar da mu Allah ya datar da mu a insha Allah ta'ala zamu tashi aya ta 3 aya ta 3 farin Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa Allah fis samawati wa fil ardi نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون
وبنجي سبحانه وتعالى بايان يا غبات الدكنسة cewa godiya ta sace alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal arda waja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun ubangiji yace godiya ta tabbata ga wanda ya halici samai da kasai kuma ya halici duhu tufai ya halici haske amma duk da cewa an san da haka kafirai suna daidaita ubangijin su da wasu gumaka ubangiji yace huwa allazi khalaqakum min tini shi ya halice ku daga tabo thumma qada ajala sannan sai Allah ya hukunta ajali mun yi bayani akan wannan ajali zai iya zama ajali na duniya gaba daya ko kuma ajali na daddakun mutane wa ajalun musamman indahu akwai ajali kuma ambatacce wanda Allah shi ya san shi shine aka ce daga mutuwa zuwa tashin alkiyama thumma antum tamtarun sai gashi ku kuma kun zo kuna shakku nan ana magana akan wasu ko kuma wadanda ba su imani ba ubangiji yace wa huwa allah shi wannan wanda za a gode masa da ya halici samai da kasai ya halice ku a matsayin bayinsa kaskantattu to fa shine abin bauta fis samawati a sama wa fil ardi haka a kasa ya'lamu sirrakum wa jaharakum ya san sirrunku abinda kuke boyewa wa jaharakum ya san abinda kuke bayyanawa wa ya'lamu ma taksibu ya san duk abinda kuke aikatawa wannan aya mai girma malamai sun bata fassarori daban-daban akwai fassarori guda uku waɗanda za mu kawo su game da wannan aya wanda kowace fassara tana da goyon baya a cikin littafin Allah wasu za ka samu suna da goyon baya a sunna ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ma'ana ta farko wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi shine Allah a sama shine Allah a kasa ay huwal ilahul ma'budu fis samawati wal ardi abinda ake nufi shine abin bauta a sama shi ake bautawa a ƙasa shi ake bautawa. Wannan kenan. Dan haka wannan jumla ce mubtada. Ya'lamu sirrakum wa jaharakum wa ya'lamu ma taksibun. Ya zama khabar din sa kenan. Ya san sirrinku, shine Allahn da ake bautawa a sama da ƙasa. Ya san sirrinku da kuma abin da kuke bayyanawa da kuma abin da kuke aikatawa, duk ya sani. Wannan aya ta samu goyen baya goyen bayan wasu ayoyi a cikin Al-Qur'ani mai girma. Daga ciki akwai faɗin Allah maɗaukakin sarki, wa huwa allazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun. Shine abin bauta a sama, shine abin bauta a ƙasa. Da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, wa lahu man fis samawati wa man fil ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadati wa la yastahsiruna yusabbihuna al-layla wa an-nahara la yafturuna. Ubangiji ya ce wa lahu man fis samawati, duk abin da yake sama da ƙasa nasa. Wa man indahu, wanda suke wajensa, suwa kenan? Mala'iku, ko mu ce halittun da suke sama. La yastakbiruna an ibadati, ba sa girman kai game da bautar Allah maɗaukakin sarki. Wa la yastahsiruna, kuma ba sa kusawa, ba sa yayyewa. Yusabbihuna al-layla wa an-nahara la yafturuna, suna dare da rana da yi kuro ba sa tattautawa. Ba mu lokacin da za a ce sun gaji sun manta. Wannan yana nuna mana a sama ana bautawa, ana bautawa Allah subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ya ce walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal mala'ikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'maru. Ga Allah suke sujada, abin da yake sama da abin da yake ƙasa. Min dabbatin, na dukkan dabbobi. In aka ce dabba, malamai suka ce ma ya dubba ala wajhil ardi, abin da yake tattakawa a doran ƙasa, duk waɗannan halittu suna bauta ma Allah, suna sujada ga Allah. Wal mala'ika, da mala'iku. Wa hum la yastakbiru, waɗannan da Allah ya faɗa ba sa girman kai wajen bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala. Yakhafuna rabbahum min fawqihim, suna tsoron ubangijinsu, ko yaushe cikin tsoron Allah suke. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'maru, kuma duk abin da Allah ya umarce su su aikata suna aikatawa. Wannan yana nuna mana me? Idan ka zo ka yi bincike a ƙasa, abin bauta bi haƙƙin shi ne Allah maɗaukakin sarki. Wannan fitriyan babu kokonto a cikinsa. Idan ka yi bincike a sama, abin bauta bi haƙƙin shi ne Allah maɗaukakin sarki. A sama ka babu da wani labari da ya tabbatar ana shirka da Allah. A ƙasa ne wasu daga cikin mutane da aljanu suke shirka da Allah, su ne kawai suke shirka da Allah. Ubangiji subhanahu wa ta'ala, manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi, ya mana bayanin yadda ake bautan Allah a sama. Yace a sama akwai wani ɗaki ana kiransa baitul ma'mur. Yadkhulu fihi kulla yawmin 70 alfa malikan thumma la ya'uduna akhira ma alayhim. Akwai wani ɗaki sunansa baitul ma'mur, kullum sai mala'iku 70,000 sun shiga cikin ɗakin. Me suke yi? Bautar Allah. Idan suka je suka bauta ma Allah a rana, to sun gama, har abada ba za su sake komawa ba. Mun gane ko? Kullum haka ake, tunda aka halicci ɗakin har yanzu haka ake. Haka kuma za a yi ta yi. Waɗannan mala'iku 70,000 ɗin in suka shiga sun shiga kenan, babu komawa. Sai wasu daban cikin mala'iku. Kaga kenan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Ba wanda ya san yawan rundunar Ubangiji mala'ikunsa sai shi kadai. Allah shi ya sanya wa mala'iku. A wannan yana nuna mana me? Cewa ana bauta ma Allah. Manzo Allah ya ce aqwatis sama'u sama tayi ƙara ma fiha mawdi'in illa wa fihi malakun sajidun aw qa'im. Babu wata sama tayi ƙara. Manzo Allah ya ce dole tayi ƙara. Dole ta tayi ƙara. Babu wani gurbi a sama face zaka samu akwai mala'ika ko yana sujada ko yana tsaye yana bautar Allah. Ko ina mala'iku ne me suke bautar Allah madaukakin sarki suke. Kun ga kenan ƴan uwa Allah shi ake bautawa. Duk wanda kaga ya bauɗe yana bauta mu wani ba Allah ba to ya fita akan tsari. Ya yana da matsala. Ko dai hauka ko wani abu mai kama da haka ko kuma inda wani abu sama da hauka to wannan abin ya shafe shi. Asali Allah shi kadai ne abin bauta a ko ina. Shi ake bautawa a sama, shi ake bautawa a ƙasa. Wannan ita ce ma'ana ta farko ta wannan aya mai albarka. Ma'ana ta biyu wa huwa Allahu fis samawati wal ardi. Allah madaukakin sarki shine Allah fis samawati wal ardi ya'lamu sirrakum. A sama da ƙasa ya san sirrinku, wa jaharakum ya san abin da kuke koyewa. Wanda suke ƙasa Allah ya san abin da suke bayyanawa da abin da suke koyewa, ya san abin da suke aikatawa. Waɗanda suke sama Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya san abin da suke bayyanawa da abin da suke koyewa da abin da suke aikatawa. Mun fahimci wannan? Wato wa huwa Allah sai ake shi shine Ubangiji, shine abin bauta. Fis samawati wal ardi ya'lamu sirrakum. A sama da ƙasa ya san sirrin kowa, wa jaharakum ya san abin da kuke koyewa. A wannan aya ta samu goyen baya a cikin ayoyin Alkur'ani mai girma, kamar yadda Allah ya ce qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi. Ka faɗa musu wanda ya saukar da Alkur'ani shine ya san sirru a sama da ƙasa. Ayoyi da dama suna nuna mana cewa Allah madaukakin sarki ya san sirru, ya san abu na koyi. Da sirru da bayyanawa duk ɗaya ne a gurin Allah. Wa asirru qaulakum aw jaharu bihi innahu alimun bi dhati sudur. Ku bayyana ku boye maganarku, ku yi ta asirrance. Aw jaharu bihi ko ku huto fili ku faɗi maganarku a fili. Innahu alimun bi dhati sudur. Lalle shi Allah madaukakin sarki masanin abin da ke cikin irazani, ya san abin da ke cikin zukatanku. Babu wani abu da yake buya a Allah madaukakin sarki. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. Allah madaukakin sarki ba wani abu da yake buya a gare shi. Abin a sama yake, fil ardi a ƙasa yake, wala fis sama'i ko kuma a sama yake. Wala ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ardi wala asgharu min dhalika wala akbaru illa fi kitabin mubin. Ba wani abu da yake buya ma Allah madaukakin sarki a sama ne ko a ƙasa, gurgudan ƙwayan zarra ko ƙasa da ƙwayan zarra, face Allah madaukakin sarki ya sani kuma abin yana rubuce. Dan haka wannan aya a wannan ma'ana tana nuna mana ba wani abu da muke da zai buya a Allah subhanahu wa ta'ala. To tunda ku babu abin da zai buya a Allah subhanahu wa ta'ala, me ya rage a gare mu? Gaskiya. Mu zama masu gaskiya wajen mu'amalar mu da Ubangijinmu. Kada ka zo zaka bauta ma Allah kana riya. Allah ya sani, ya fi ka sani kana riya. Kar ka zo kana tuwa-tuwa a ibadarka. Kai tsakani da Allah. Kar ka zama maƙaryaci. Kar ka zama maha'inci. Kar ka zama mayaudari. Ya zama duk al'amarinka kawai gaskiya ce tsakaninka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala.
saboda babu wani abu da zaka yi ya buya a Allah subhanahu wa ta'ala. Mun gane ko halittun da suke ƙasa da halittun da suke sama duk Allah madaukakin sarki ya san musun su, ya san sirrin su, ya san kai kawo din su. A gaba a wannan sura zamu karanta wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, Allah ya san komai, babu wani abu da yake buya ma Allah madaukakin sarki. As-sirru indahu kash-shahadati, abin da yake boye a gurin Allah daidai yake da abin da yake fili. Mun gane ko ba wani bambanci a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan ita ce ma'ana ta biyu. Ibn Jarir al-Qurtubi cikin tafsirinsa ya zabi wannan ma'ana din, yace ma'ana ce mai kyau sosai. Ma'ana ta uku shine Ibn Jarir ya zabi shi kuma wannan ma'ana din cewa wa huwa Allahu fis samawati, sai kai waqafi, ana kiransa waqafu tam, cikakken waqafi, shine Allah a sama, shine Allah wanda yake sama. Mun gane wannan, shine abun bauta wanda yake sama kenan. Allah yana ina? Allah madaukakin sarki yana sama. Wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jaharakum, ku kuma da kuke ƙasa Allah ya san sirrinku, ya san abin da kuke bayyanawa. Wannan ita ce ma'ana ta uku. Akwai ayoyi da dama da suke tabbatar mana Allah madaukakin sarki yana ina, Allah madaukakin sarki yana sama. Mun gane ko, ya kuma san duk abin da muke yi, ba wani abu da yake buya masa. Daga cikin waɗannan ayoyi akwai faɗin Allah madaukakin sarki a amintum man fi sama'i an yaksifa bikumul ardu fa idha hiya tamur, am amintum man fi sama'i an yursila alaykum hasiban, Ubangiji yace ko kun amince wanda yake sama ya kisfe muku ƙasa kawai sai ku ga tana murginawa. Am amintum, ko kuma dai kun amince man fi sama'i wanda yake sama an yursila alaykum hasiba, ya sauko muku da wani bangare na sama ko girgije daga sama ya fado kanku. Ubangiji yace ar-rahman alal arshi stawa, Allah madaukakin sarki ya daidaitu akan al-arshi. Wannan aya ta istiwa alal arshi, istiwa'i alal arshi, ta maimaita cikin al-Qur'ani a gurare daban-daban har guda bakwai. Duk Ubangiji yana faɗa cewa ya daidaita akan al-arshi. A da faɗin Allah madaukakin sarki wa huwa ma'akum aina ma kuntum, yana tare da ku a duk inda kuke. In ka hada ayoyin nan suna nuna mana ma'anar wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jaharakum, shine Ubangiji wanda yake sama, ya san abin da kuke boyewa, ya kuma san abin da kuke bayyanawa. Shine ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum, yana tare da ku a duk yadda kuke. Ubangiji ya ce falana qussanna alaihim bi'ilmi, za mu ba su labarin abin da suka aikata a gidan duniya, bi'ilmi, akan ilimi, ba a jahilta ba, ba da wahami ba, ba akan zato ba, babu shakku a ciki. Wa ma kunna gha'ibi, ai ba wai ba ma nan suka aikata abin ba, muna nan mun sani. Ubangiji ya ce mun sani sanda suke aikata abu. Wannan duk yana nuna mana me? Yana nuna mana cewa Allah madaukakin sarki yana sama. Wannan raddi ne ga ƴan jahabiya da wasu ƴan bid'o'i da suke cewa Allah na ko'ina. Allah ya tsarkaka a ce yana ko'ina. Sama da ƙasa da sauran halittu dukansu qababtuhu yawmal qiyamati, damƙa ne a hannun Allah subhanahu wa ta'ala. Allah zai ɗauki ƙasar gaba ɗaya, duniya tana kan ɗan yatsa, tana kan tafin hannunsa. Sama tana kan tafin hannunsa, sauran halittu suna kan tafin hannunsa. To yaya zaka ce Ubangiji a cikin wannan abin yake? Mun gane ko, wallahu fauka zalika wa a'zamu min zalika, Allah yana sama da waɗannan abubuwa gabaki ɗaya, kuma ya fi waɗannan abubuwa da muka ambata girma. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Wannan shi ne ma'ana ta wannan ayoyi, wannan aya ma'anoni guda uku. Ko dai ka ce shi ne abin bauta, shi ake bautawa a sama da ƙasa. Ko kuma ka ce wa huwa Allahu fis samawati, wa huwa Allahu fis samawati wal ardi, shi ne Ubangiji, wa huwa Allahu sai kai shi, shi ne Ubangiji, fis samawati wal ardi ya'lamu sirrakum, da kuke ƙasa da wanda suke sama duk Allah ya san sirrinsu, ya san abin da suke koyewa, ya san abin da suke bayyanawa. Ma'ana ta uku, wa huwa Allahu fis samawati, sai ayi wakafi, shi ne Ubangiji wanda yake sama, ya'lamu wa fil ardi ya'lamu sirrakum, a ƙasa kuma ya san abin da kuke koyewa, wa jaharakum ya san abin da kuke bayyanawa, wa ya'lamu ma taksibun ya san abin da kuke aikatawa. Mun fahimci waɗannan ma'anoni guda uku? Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Aya ta gaba.
Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.
وبنجي سبحانه وتعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم. باب وتآية ذات زمسو تكين آية يوم وبنجي سبحانه وتعالى. إلا كانوا عنها معرضين. فاتيسنا بجري موت أن آية وأن آية. الله يبام لباري توا دوان لكافر تي إيه إيماني. To in ka zo masa da aya ma ba zai imani ba, kamar yadda Allah ya ce wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minu, ayoyi da gargadi ba sa amfanar mutanen da ba su da imani. Idan mutum yana son gaskiya shine daga ya ga aya zai imani da ita, ayar za ta masa amfani, wa'azi zai masa amfani. Ubangiji ya ce wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, ka tunatar, tunatarwa tana amfanin masu imani. Wanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya yana da rabo na imani shine idan ana wa'azi zuciyarsa tana yin laushi, tana karɓan abin da ake faɗa masa na gaskiya. Amma wanda Allah bai sanya masa rabo na imani ba, zuciyarsa ba ta laushi, duk wata aya da ta zo masa baya imani da ita, kamar yadda za mu gani a gaba. Allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin wasu ayoyi wanda ya sa ba su yi imani da waɗannan ayoyin ba. Idan kai ne da izinin Allah za ka yi imani, saboda me? Allah ya sanya rahama a cikin zuciyarka, Allah ya sa kai mai imani ne. To amma su kafirai ba sa irin wannan imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu ga irin abubuwa da suke faruwa a duniya wanda ayoyin Allah ne ƙarara a fili, amma za ka ga da yawa saboda kafircin ya shiga zuciyarsu ba sa imani, ba sa imani. Gashi aya ce ta fito ta bayyana, ta nuna girman Allah, ta nuna Allah shine Allah, shine abin bauta, amma za ka samu kalilan ma yu'minu, ƴan kaɗan ne suke imani. Yanzu misali ɗauki abin da ya faru a Amerika na gobara, an yi imani? Da yawansu ba su yi imani, suna nan akan kafirci, sun doge akan kafirci. Don haka aya da kake ganinta tana amfani ne ga wanda dama Allah ya rubuta zai imani. Ubangiji ya ce faqad kadzab, ai sun riga da sun ƙaryata. Akwai wasu ayoyi da suka zo musu suka ƙaryata. Don haka aya sunanta aya, daga Ubangiji take zuwa. In ka ƙaryata wannan aya, to wata ayar ma in ta zo za ka ƙaryata. In ka ƙaryata hadithin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, wani hadithin ma in ya zo za ka ƙaryata shi. Mun gane ko? In ka ƙaryata sashi na aya, to kaman ka ƙaryata ƴar uwarta ne. To ƴar uwarta ma tana zuwa, zaka ce baka yadda ba, ita ma zaka ƙaryata ta ne. Wannan shine halinsu. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum, sun ƙaryata gaskiya da gaskiyan ya zo musu. Fasaya'tihim anba'u ma kanu bihi fasaufa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'u, da sannu za su ga labarin abin da suke izgilanci da shi. Suna izgilanci cewa a nuna musu halaka, a nuna musu azaba, a nuna musu alkiyama, a nuna musu mutuwa da sauransu. To Allah ya ce da sannu za su ga wannan labarin. Kamar yadda Allah ya ce li kulli naba'in mustaqar fa sawfa ya'lamu. Kowane labari da aka baka a cikin Alkur'ani akwai lokacin tabbatuwarsa. Yana nan, yana zuwa. Fa sawfa ya'lamu, da sannu za su sani. Alkur'ani littafi ne na gaskiya. Babu shakku, babu kokonto a cikinsa. Abinda ya rage a gare mu shine mu imani da Alkur'ani, mu ruko da shi, mu tsaya mu bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai. Kar mu yadda mu shirka da Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Ubangiji ya ce,
alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lahum. ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين.
وبنجي سبحانه وتعالى كتوى alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum. Ba za su duba ba kafiran yanzu ko kafiran da suke zamanin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, mun halakar da yawa. Shine ma'ana kam ahlakna, kam kabariya ne, mun halakar da yawa daga cikin waɗanda suka gabace ku. Min qarni, karnoni daban-daban. Makkannahum fil ardi, mun ba su iko a doran ƙasa. Suna da technology, sun waye, suna da ƙarfi, suna da mulki. Ma lam numakkin lakum, ko ba mu ba ku irin wannan mulkin ba, ba mu ba ku irin wannan ƙarfin ba. Dubi Samudawa, Ubangiji ya ce wa samudal ladhina jabu sakhra bil wad. Samudawa da suka je suke sassakan dutse a tafkunansu, kamar yadda ɓera yake sassakan rami, yake rami, yake tonan rami, haka suke sassakan dutse su masa dizayi su gidaje su zauna a ciki. Kafiran zamanin manzon Allah sun samu wannan? Ba su samu ba. Kafirai ne yanzu sun yi irin wannan? Ba su yi irin wannan ba. Allah ya ba su, su da hannu suke sassaka, da hannu suke sassaka. Allah ya ba su ƙarfi da dabara, sun yi abu. Ma lam numakkin lakum, ko ba mu ba ku irin wannan ba. Adawa, Allah ya ba su ƙarfi sosai ga girman jiki, ko na yanzu ba mu ba ku ƙarfi da girman jiki ba. Adawa saboda ƙarfinsu, sai da Ubangiji ya faɗi tinƙaho da suke da ƙarfi, suka ce man ashaddu minna quwwa, wa ya fi mu ƙarfi. Fir'auna, Allah ya ba shi mulki, amma me ya faru da shi? Allah ya halakar da shi. Wa arsalna samaa alaihim midraran, Allah ya ce mun musu ni'ima, mun aiko musu ruwa daga sama yana kwaranya. Fa ahlaknahum bidhunubihim, amma duk da ni'imomi da muka musu ba su imani ba, ba su gode mu Allah ba. Bayan ni'imar Allah ta sauka a gare su, sun ki imani, sai muka halakar da su saboda saban Allah da suka yi, saboda zunubansu. وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم قرنا اخرين. من سوقو musu da ruwan sama ga koguna suna gudana a karkashin su, suna noma, suna kiyo, ga abubuwa na rayuwa, na mora rayuwa kala kala, ni'imomi daban-daban, babu wanda Allah bai musu ba. Allah madaukakin sarki idan zai halakar da mutum ko mutane al'umma, yakan saka su a hanya ta jin dadi ta mora rayuwa, sai su gode masa. Idan masu tsira ne, idan ba masu tsira ba ne, sai su bijire masa, su kafirce, su butulce. Daga nan sai Allah madaukakin sarki ya kama su za azaba. Shine Allah ya ce fa ahlaknahum bidhunubihim, muka halakar da su da zunubansu. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharina, muka halicci wasu halittu a bayansu. Duk mutanen da suka haɗu a wani zamani, sai kuka lura cewa ku ɗin nan ba kwa kan hanya ta kwarai, kuna abin da kuka ga dama, to ku sani da sannu Allah madaukakin sarki zai canja ku, zai kawo waɗansu mutane, wasu mutanen nan ɗayan biyu ko dai su ma su wa'azantu, ku zama wa'azi a gare su. Wannan shine abin da ake bukata, su gyara halayensu, ko kuma a'a su kasa daukan izina da wa'azi su bi irin tafarkin da magabatansu suka bi, su ma sai Allah madaukakin sarki ya halakar da su. Shine Allah yake faɗa mana, yace waɗannan mutane da suka shude a bayan mu su zama wa'azi a gare mu, yanzu ina suke? Duk Allah madaukakin sarki ya halakar da su. Yanzu mu ne a doran ƙasa, wata ran kuma ba mu bane, gaba ɗayan mun nan da muke ganin mu wallahi wata ran ba mu bane, sai dai labari. Labarin ma in mun yi abin da za a yi labarin mu, mun gane ku, sai dai a yi labari kawai. Suwane, 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 wasu irin mutane sun rayu a lokaci kaza, wasu kuma an manta da su, sai wasu daban su, su ma su yi nasu lokacin, su ci nasu yayin, in sun bi Allah shikkenan, in ba su bi Allah ba shikkenan. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kira masu imani, ya ce su yi amfani da damarsu, su yi amfani da zamaninsu da lokacinsu, kar su yi sakwa-sakwa da addini, in ba haka ba wata rana ba su bane. Allah ce ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'mini a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yutihi man yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, ya ku masu imani, duk wanda ya sakwa-sakwa da addininsa, bai rike addini da ƙarfi ba, bai rike shi yadda ya kamata ba, to ku sani da sannu Allah zai zo da wasu mutane. Yuhibbuhum, Allah na son mutane, mutanen da Allah yake son su. Wa yuhibbunahu, su ma mutanen suna son Allah. Azillatin 'alal mu'minin, masu kaskantar da kai ga mu'minai, suna son mu'minai 'yan uwansu, ba sa girman kai ga masu imani, suna da girmama juna. A izzatin alal kafirina, ba sa girmama kafirai, suna nuna musu wato gadara da buwaya da ɗaukaka, ba sa nuna ƙasƙanci a wajen kafirai. Yujahiduna fi sabilillahi, suna jihadi gwagwarmaya don ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wa ta'ala. La yakhafuna lawmata la'im, ba sa tsoron zargin duk wani mai zargi. Sai Allah ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu wasi'un 'alim, wannan falala ce ta Allah madaukakin sarki, Allah yana bada ita a wanda ya ga dama. Allah madaukakin sarki mai wato wasi'un, mai yalwa ce ta arziki, 'alim kuma shi masani ne, ya san duk abin da muke aikatawa. Don haka mu wa'azantu da waɗanda suka rasu, suka bar duniya, yanzu babu su, mu muka maye gurbin su. To mu tsaya mu ribaci lokacinmu, mu ribaci duniya, mu ribaci rayuwarmu, kafin lokacin da za a zo a ce mu ma ba mu bane, mun dawo khabaru kana. Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu. Na'am, kai lokaci ku.
Walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين.
Ubangiji subhanahu wata'ala yayi bayani game da aya a baya, cewa wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin, babu wata aya da za ta zo musu daga cikin ayoyin Ubangiji face sai sun bijire. To yanzu Ubangiji zai buga mana misali daga cikin irin bijirewar da suke. Allah ce walau nazzalna alaihim alayka kitabar, da muqaddara mu saukar maka da littafi, fi qirtasin, a cikin takardu, a saukar ma da littafi rubutacce a cikin takardu, falamasuhu bi aidihim, si haka su shafa littafin da hannunsu, su ganshi, su taba shi soft copy, ai wani hard copy, ko su taba shi da hannu suna jinsa, su bude su ganshi su karanta. Laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin, da kafirai sai sun ce sihiri ne hakan din, ai sun ce a saukar musu da littafi, sun bujuro wasu abubuwa na kure a manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi suka ce a baz autar kafis sama'i daga cikin abubuwan da suka bijiro masa kenan muna so mu ga kana takawa akan matakala kana hawa sama mun gane ko kamar yadda ake hawa beni kawai sai su ga manzo Allah dan 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 yana sama sai suka ce kai walan nu'mina lurqiyaka in ka taka din ma saboda sun san zai iya yiwa to ba za mu imani da takawan da kai ka hawa sama ba hatta tunzila alaina kitaban naqra'uhu sai ka saukar mana da litafi mun dauke shi mun karanta shi haka suka faɗa masa to sai Allah ya ce to da za a saukar da litafin ma ba za su yi imani da shi ba ba za su yi imani ba wannan yana nuna mana mai ilimin Allah alima ma kana wa ma lam yakun wa ma kana alima ma kana wa ma sayakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu Ubangiji ya san abin da ya kasance a baya da abin da yake kasancewa da abin da zai kasance a gaba da abin da bai faru ba ma in ma a ce zai faru a kaddara to Allah ya san yadda zai ya faru Allah ya ce da mun saukar ma da littafi a cikin takardu suna karantawa wallahi da ba za su yi imani ba za su ce tsafi ne za su ce tsafi ne Ubangiji subhanahu wataala ya faɗi irin wannan yace walau fatahna alaihi baban minas sama'i fa dhallu fihi ya'ruju laqalu inna ma sukkirat absaruna bal nahnu qaumun masrurun da su din ma ba kai ba ba kai ka hausa ba mu bude musu kofa ta sama sai suna takawa har su hausa ma mun gane ko laqalu inna ma sukkirat absaruna da za su ce wallahi rufa'idu aka mana bal nahnu qaumun masrurun kawai tsafe mu aka yi aka kai mu sama ba haka bane Allah ya ce da za a musu hakan ma da ba za su imani ba kun ga wannan yana nuna mana wama ta'atihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin mun gane wannan wama tughdil ayatu wan nuzru an qaumin la yu'minu ayoyi da gargadi ba sa amfanar da waɗanda ba su da imani dama Allah madaukakin sarki ya rubuta ba za su imani ba in kaga sun yi imani sai dai in sun yi idan mutuwa ne karara ta zo musu a lokacin kuma la yanfa'u nafsan imanuha imani wata rai imanin ta ba zai mata amfani ba idan mutuwa ta zo mutun yace zai imani imanin ba zai masa amfani ba imanin ba zai masa amfani ba ubangiji subhanahu wataala yace wa in yaraw kisfan minas sama'i saqiban yaqulu sahabun marqum da za su ga wani bangare daga sama yana fado musu yana sakkowa za su ce girgije ne ba za su imani ba har sai ya fado ya halakar da su Allah ya ce walau nazzalna alayka kitaban walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kullu shay'in qublan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakin aktharuhum yajhalun Ubangiji yace da a ce za mu saukar musu da mala'iku ka gaga mala'ika ya sauko a siffarsa ta mala'ika daga sama ya zo ƙasa wa kallamahumul mauta wane ya mutu su ga ya tashi ya musu magana sun san shi a tada shi ya musu magana mun gane ko matattu su zo su mana magana ko su musu magana wa hasharna alaihim kullu shay'in ko wani abu mutada musu shi su ganshi kubulan ido da ido ma kanu li uminu Allah ya ce ba za su taba yin imani ba illa an yasha Allah sai dai wanda Allah ya so zai imani kadan a cikin su zai imani sai Allah ya ce da yawan su jahilai ne ba su da sani kun ga wannan duka taurin kai ne irin nasu kuma haka duk mutumin da baya san gaskiya ya hau kan bata yana kan barna yana kan bid'a to dusan da aya ta bu sai ya wazge sai ya ce ba haka ba dusan da gaskiya ta zo sai ya karkace sai ya ce ba haka ba Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta a suka ce mutanen Fir'auna sun faɗa mu annabi Musa ko su karara suka huto suka ce mahama ta'tina bi ayati litasharana biha fama nahnu laka bi mu'min duk sanda ka zo mana da wata aya dan ka tsafe mu to ba za mu imani da ayar ba ba za mu imani da kai ba haka suka fada ba za mu imani ba an gama to haka kafiri yake haka dan bid'a yake sai dai wanda Allah ya sanya imani a zuciyarsa su kuma irin wannan su suka fi karanci sai in idan suka ga wa'azi suka ga gaskiya sai kaga sun shiryu sun bi gaskiya amma da yawa in dai ba su imanin batun farko to zaka ga haka ake tafiya dan haka ya ku ƴan uwa mu gode mu Allah da Allah ya yi mu ƴaƴan musulmai jikokin musulmai muka tashi akan musulunci muka zama masu imani da Allah madaukakin sarki da mun tashi ba mu imani ba to karshen ta imanin sai mana wahala mun fahimci wannan ko to sai mu ƙara gode mu Allah madaukakin sarki ala ni'matil islam akan ni'ima ta addinin musulunci kuma ni'ima ta addinin musulunci sai ya sanya mu mabiya sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ubangiji subhanahu wa ta'ala yace
waqalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqdiyal amru thumma la yunzarun
ubangiji yace waqalu laula unzila alaihi malak suka ce dama a saukarwa annabi muhammadu malaika yazo ya zama yana karfafa shi dan rakiyansa idan an yi imani yayi ta dukan mu mun gane ko ya tsoratar da mu yace gaskiya ne Allah ne ya aiko shi Allah ce walau anzalna malakan laqubiyal amr da mun saukar da malaika da an gama komai hukunci an gama hukunci tun malayun gano wallahi da ba za a jira su ba babu jinkiri babu jira idan Allah ya saukar da malaika aka kin yi imani to babu jira ba kaman dan adam bane mun gane ko malaika ya sauko yace Allah ya ce ku yi imani abinda annabin nan ya faɗa muku gaskiya ne ku yi imani kuma ku tsaya ku kin imani ai wallahi yanzu za a gama da ku kop dai zai mu mun gane ku rugurugu zai yi da mutane babu jinkiri inji Allah madaukakin sarki yauma yarawnal malaikata la bushra yauma idhin lil mujrimi duk ranan da aka ga malaika to mujrimi mai laifi ba wani albishir a gare shi shikan ya shiga uku in ma akwai sama da shiga uku to ya shige ta Allah madaukakin sarki ya kiyaye Allah madaukakin sarki ya kare mu dan haka a abinda suka faɗa kenan sai Allah ya ce ba haka kawai ake saukar da mala'iku ba in kaga mala'ika sun sauka to za a yi ta ta kare babu jinkiri wannan kenan ya nuna mana rahama ce ta Allah aiko annabawa da manzanni a cikin mutane jinsun irin saboda me za mu iya koyi da su idan aka aiko su in muka karyata su za su mana addu'a Allah ya shirye mu mun gane ko Allah ba zai mana gaggawar azaba ba ba za su yake mu ba har sai an ba su dama mun gane ko shi ko mala'ika da damar yake zuwa kawai in ba a yi ba an yi ta takare la ya asunallaha ma amara mun gane ko kawai in ba ku imani ba dama shi kawai da komai zai zo amma dan adam za a ce idan ba su imani ba ka dan yi hakuri amma mala'ika za a ce to je ka idan mukaddara mala'ikan zai sauko duk wanda bai imani ba kawai ka gama da shi ko dan waye mun gane ko kawai yana zuwa yana karfafa manzo yana cewa abinda manzon nan ya faɗa muku gaskiya ne kuna cewa ba haka ba kawai shikenan sai dai a gama da ku ai idan muka duba shi mala'ika ko wani abu akai a annabi yakan zo yace in kana so a taimaka maka za mu taimaka maka sanda manzon Allah ya je Ta'ifa aka jajjefe shi me ya faru mala'ika Jibril ya zo yace ga mala'ikan dutse in ka amince ya cicciko dutsen nan ya zo ya markade garin gabaki daya na kudiyal abu ya markade garin gabaki daya ya zama babu su manzo Allah ya ce a'a saboda dan adam ne dan uwan su akwai tausayi irin na dan adam taka akwai dangantaka matsayin ka dan adam ni ma dan adam zan tausaya ma yau ko kafiri ne aka ce an halakar da shi sai ka dan ji wani dars a cikin zuciyarka sai yace ina roƙon Allah ya fitar daga cikin tsatsansu waɗanda za su yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki amma malaika jibrilu me yace kawai a zo a markade su da dutse kuma da manzon Allah yace eh dama Allah ne ya aiko zai ce to kai mala'ikan duwatsu kula da dutse dauko dutse kamar kade su kawai sai a markade su gabaki daya kawai sai dai su ga dutse ya fado cikin garin ba za a bar ko mutun daya ba duk Allah ya kasakata da su ya markade su shikenan kuma sai tashin alkiyama dan haka Allah ya ce da mun saukar da mala'ika da an gama komai a to me yasa suka so a saukar da mala'ika dalilin da yasa suka so a saukar da mala'ika suna ganin su ya kamata a ce manzo ya bambanta da mutane akwai bambanci tsakanin manzo da mutane amma bambancin daukaka ne biyayya a Allah bautar Allah mun gane ko da kaifin basira da makamantan su da Allah ya ba su amma bambanci na abin da kowanne mutum yana yi to su ma suna yi cewa suka yi mali hadar rasul ya akulu ta'am wa yamshi fil aswaqi laula unzila ilayhi malakun fa yakuna ma'ahu nabiyya wannan wani irin manzo ne ya akulu ta'am yana cin abinci ai in manzo ne bai kamata ya ci abinci ba wa yamshi fil aswaq yana tafiya a kasuwanni wato yana kasuwanci laula unzila alaihi malakun daman a saukar masa mala'ika ya taimake shi fa yakuna ma'ahu nadhira sai zama suna gargadi da shi da mala'ikan tare wannan shine dalilin da yasa su ba za su yi imani da manzo ba mutun dan uwan su sai an hada da mala'ika wannan yana nuna mana manzanni irin mutane ne kamar mu ne yanda kake cin abinci suna cin abinci yanda kake jin yunwa suna jin yunwa kai wani lokaci ma manzo yafi al'ummar sa jin tsananin yunwa idan Allah ya tahi jarraba shi da yunwa sai ya zama yunwar sa tanin ka ta me ta al'ummar sa misali yakin Khandak mutane saboda yunwa sai mutun ya dauki dutse ya daura a cikin sa saboda cikin ya dan samu cika ya dan ciko kadan saboda tsananin yunwa wani yazo ya nuna manzon Allah ya ce ka gafa abin da na daura a ciki na manzon Allah saboda yunwa manzon Allah sai ya bude masa cikin sa ya ce ni ma kallinawa sai ga dutse biyu ne a cikin manzon Allah shi kuma dutse da kun ga suna jin yunwa kenan za su ci abinci in suka samu mun gane ko suna kasuwanci wannan yake nuna mana in kai mabiyin manzon Allah ne ka riki kasuwanci da neman wannan arziki ka dogara da kanka manzanni da suka zo ba haka suka zauna ci ma zauna ba suna neman na kansu sun dogara da kansu shi yasa su kafirai ba sa so su ga manzo ya tashi kuma yana neman kudi sai dai a bashi fi sabilillah saboda Allah madaukakin sarki ya nuna wa manzanni ba fa neman fi sabilillah suka zo yi a kansu ba ba ci ma zaune bane sai ya haramta musu cin sadaka ma aka haramta musu cin sadaka ba za ka zo ka dauko sadaka ka kawo annabi ka ce ga sadaka ba sai dai in kyauta ce mun gane ko in kyauta ka dauka ka bayar ba a matsayin sadaka ba to shikenan zai karba amma sadaka manzo baya karba shi ma yana da me yana da sana'ar sa ya san yadda zai yi nemi kudi annabi Dawud alaihi salatu wassalam kafin wannan ne makeri ne annabi Zakariya alaihi salatu wassalam kafin ta ne annabi Suleiman yana sana'a yana da masu masa aiki dare da rana bai tsaya haka ba annabawa idan muka dube su sai mu ga suna da sana'ar su annabi Musa alaihi salatu wassalam yayi sana'a me yayi kiyan dabbobi yayi kiyan dabbobi dan haka da manzon Allah yazo suka ga yana shiga kasuwa ya dan siyo abu ya saya sai suka ce kai ya za a yi a ce manzo kuma yana sana'a kuma da a ce malami zai zauna bai sana'ar ba musamman a irin wannan zamanin namu da ba za a kawo masa sadaka ba sai a bar shi shi kadai yunwa ta cinye shi to gobe kuma za mu ga ya za a yi zo ya karantar da mutane dole sai an tashi an nema mun gane ko in muna so mu zama masu koyi da annabawa mu zama masu sana'a. A wannan shine dalilin da yasa suka ki imani da manzon Allah. Suka ce yana cin abinci yana neman arziki yana kasuwanci. Wannan ita ce sunnar annabawa. Allah madaukakin sarki ya datar da mu. A zamu dakata anan insha Allah ta'ala. Zamu tashi aya ta gaba. Fadin Allah madaukakin sarki. A wace aya ke? Walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan wala labasna 'alaihim ma yalbisun. Na'am. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Na'am. A bayan haka zamu ga an tura a social media cewa akwai tafsir da muke a garin Birniwa da daddare wanda mutanen garin sun nemi cewa ba su da kayan sauti kuma da bukatan a ce ana tafsirin da kayan sauti mu kuma nan ba mu da kayan sauti da zamu na yawo da su iya na masallaci ne muke da shi to sai aka yanke hukuncin cewa mu nemi speaker wireless wanda an tura sanarwa cewa ana neman taimako fi sabilillahi domin sayan wannan speaker din speaker hawa ce akwai ta 100,000 da wani abu mai kyau din mai girma akwai ta kasa da haka wanda ita ko bata kai haka bata kai waccar quality da kyau ba dan haka wanda yake ga zai iya saya mana ko kuma daddaikun mu kowa ya bada nasa tallafin domin sayan wannan kayan sauti din muje wancan gari a ci gaba da musu tafsiri na alqur'ani mai girma a bayan haka ɗan media sun sanar cewa da bukatan a ce an samu waya mai kyau domin daukan karatuttuka da ake yi domin a yada su a fadin duniya a shi wannan daukan karatu da ake yana da amfani sosai baka san ina zai shiga ba wani watakili yana kasar waje yana jin abu wani yana nan a kasar baka san shi ba baka san labarin zai san dan bambama watakili amma sai kaga yana sauraron karatu dan haka mu taimaka fi sabilillahi domin mallakan waɗannan abubuwa guda biyu kayan sauti da kuma ita waya da za a zo ana daukan abu ana recording domin yada shi jama'a da dama su fa'idantu da abin da muke karantarwa Allah madaukakin sarki ya datar da mu a ga ƴan agaji za su tsaya domin karban wannan taimako na sayan waɗannan abubuwa guda biyu Allah ba mu ikon taimakawa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kana magana kana makutar masallaci ne da kiran sallah da ikama duk takabar tana kamara girin
sai gobe. Ah, aje haka.